Assalamu ala Rasulillah wa ba'd. Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake kasancewa tare da ku a wannan rana ta Lahadi 20 ga watan Jumada akhir shekara ta 1435 bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina. Wanda zai daidai da 20 ga watan Afrilu na shekara ta 2014. Kamar yadda aka saba, shirin fatiyo rahma shirin ne da kan zo muku daga nan rahma radio farantikin al'umma akan mita 97.3 a zanguna FM. Kuma kuna aiko da tambayoyinku ne akan lambobin waya 0800 555 4443, wato 0800 555 4443, ko kuma 0700 178 6442, wato 0700 178 6442, ko kuma dai ta kan 0700 360 4455, wato 0700 360 4455. Haka zalika, za ku yi aikuwa ta shafinmu na email a fatoyinrahma@yahoo.com, ko kuma ta shafinmu na fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Kamar yadda aka saba, muna tare da shi malami a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jalimo, babban malami a tsangayin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, domin amsa tambayoyinku. Kuma sunana Anas Idris Hassan, wanda nake jagorantar ku a cikin shirin. Su kasance tare da mu a daidai wannan lokaci. Akramakallah, bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadisi ya zo a cikin Musnad Imam Ahmad da kuma Jami'ut Tirmidhi, hadisin Abu Kabshat al-Anmari radiyallahu ta'ala anhu, annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويسل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يسل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. وانا hadisi ne kamar yadda muka ce Imam Ahmad da Tirmidhi sun rawaito shi daga Abu Kabshat al-Anmari, wani sahabi daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama, yake cewa ya ji Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa: abubuwa guda uku ina rantsuwa akan su, kuma zan gaya muku wani hadisi don haka ku kiyaye shi. Yace: ma naqasa malu 'abdin min sadaqa, wato dana abubuwa guda uku kenan wanda yake rantsuwa akan su. Na farko, ma naqasa malu 'abdin min sadaqa, annabi yana rantsuwa akan cewa sadaka ba za ta taba tauye dukiyar bawa ba. Sannan abu nabi: wala zulima 'abdun madhlamatan fa sabara 'alayha illa zadahu Allahu 'izzan, babu sanda za a zalunci bawa wani zalunci, a zalunce shi akan wani sha'ani, ya yi haƙuri bisa wannan zaluncin da aka yi masa, face ya ƙara samun ɗaukaka daga Allah. Sannan abu na uku: wala futiha abdun babu mas'alatin illa fataha Allahu alaihi baba faqrin, babu wani bawa da zai buɗe ƙofar roƙo face Allah ta'ala ya buɗe masa ƙofar talauci. Sannan ya ce: wa uhaddithukum hadithan fahfazuhu, zan kuma gaya muku hadisin da za ku kiyaye. Ce: innama dunya li arba'ati nafar, duniya ta mutane hudu ce, to mutanen duniya ba za su wuce kashi hudu ba. Na farkon su: abdur razaqahu Allahu عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويسل فيه رحمه ويسل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا باوان ده الله تعالى يا أذر تاشي ده دوكيا يا أذر تاشي ده إلمي don haka a cikin dukiyarsa yana kiyaye dokokin ubangijinsa yana sada zumuncin sa kuma yana sane da haƙƙin da Allah ta'ala ya sa a cikin dukiyar annabi ya ce fa hadha bi afdalil manazil wannan yana a mafificin masaukai ranar gobe kiyama sannan nabiyinsu abdur razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuqhu malan ba wanda Allah ta'ala ya azurta shi da ilimi amma bai azurta shi da dukiya ba فهو صادق النية ما دد هكا نية رسمي كيوتي يقول لو أن لي مالا لعملته مثل عمل فلان شي دا أتي ينا أتي وادا أتي واتو ينا فاتا ينا أقولي يشي دا أتي ما إنا دا دوكيا إرن تواني تو دانا أيكي إرن ناشي فهو بنيته توشي ما إنا تالد نيسا فأجروهما سواء لا دنسو ديدي يكي sannan na ukun su abdur razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilman ba wanda Allah ta'ala ya azurta shi da dukiya amma bai azurta shi da ilimi ba fa huwa yakhbitu fi malihi yana wato yana ainihin ragabza a cikin dukiyarsa bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba la yattaqi fihi rabbahu wato baya jin baya kiyaye dokokin ubangijinsa a cikin wannan dukiyar tashi wala yasilu fihi rahimahu baya sada zumuncinsa wala ya'lamu lillahi fihi haqqan baya sane da cewa akwai wani haƙƙi na Allah ta'ala a cikin dukiyarsa annabi ya ce fa hadha bi akhbasil manazil wannan yana mafi munin masaukai ranar gobe kiyama wa abdin shine kaso na hudu bawan da Allah ta'ala lam yarzuqhu malan bai bashi dukiya ba ولا علما بباشي إلمي با فهو يقول أما ينا چوا ينا واتبوري ينا لو أن لي مالا لأملت فيه بعمل فلان إنما دا أتي إنا دوكيا دا ناي إرن أي كمواني واتوانشن جاهل من دوكيا نبي يتي فهو بنيته تو ينا ننزني يسا فوزرهما سواء الهكينسو دتنيني wannan hadisi babu shakka yana daga cikin hadisai masu girma wanda suka kunshi abubuwa na fadakarwa da jan hankali masu muhimmanci kwarai da gaske ga rayuwar bawa mumini abubuwa guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana rantsuwa akan su ba dan annabi sallallahu alaihi wasallam yana shakkar sahabbansa za su gaskata shi ba ko ba za su gaskata shi ba ya san cewa dukkanin su tunda har suka yi imani da kasancewar sa manzon Allah ne don haka babu cikin su wanda yake tuhumar sa da cewa zai faɗi maganar da ba haka take ba amma dai ya faɗi haka ne domin ya ƙara jan hankalin su ƙara ganin girman maganar da zai musu wanda har shi da kansa zai rantsi Allah ta'ala shi karan kansa a cikin alqur'ani akan wasu batuttuka yakan yi rantsuwa duk da cewa ba abin shi rantsuwa ba abin shi bashin rantsuwa ba wanda yasa sai Allah ta'ala ya rantsi amma duk da haka ubangiji ta'ala yakan sa kanshi shi da kansa ya rantsi ci fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum wa rabbika lanajma'annahum ajma'in wani ci fala wa rabbika fala wa rabbika na rantsi da ubangijinka la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun ubangiji yake yin rantsuwa a gurare daban-daban in ya ga dama wattin wa zaitun la aqsimu bi hadha albalad aqsimu bi yawm alqiyamah domin ya nuna girman abinda zai biyo bayan wannan rantsuwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa uku ina muku rantsuwa akan su sannan kuma akwai hadisin da zan gaya muku shi kuma ku kiyaye shi to abubuwa uku da yayin rantsuwa akan su na farko annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ma na qasama lu abdun min sadaqa ba yadda za a yi sadaka ta cinye dukiyar bawa ko ta rage ta wato ka dauki wani abu na dukiyarka ka bayar dan Allah ka ba mu wanda yake da bukata ko ka taimaka inda ya kamata ka taimaka ko ka fitar da zakkar dukiyarka lokacin da fitar da zakkan nan yayi wato sadaka ta wajibi ko wacce ba ta wajibi ba to sai dai ta haɓaka dukiya amma ba za ta rage ta ba wato ma naqasa sadaqatun min mal ce sadaka ba za ta taɓa rage dukiya ba sai dai ta haɓaka ta Allah ta'ala yana cewa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum, ka karbi wani abu daga cikin dukiyarsu a matsayin sadaka, wato a matsayin zakka, tutahhiruhum, da zaka tsarkake su, wa tuzakkihim biha, sannan ka wato ka ainihin habaka abinda suke da shi, ka zama ya ƙara albarka da wannan dukiya, da wannan zakka da zaka karba, ko da wannan sadaka. Saboda ita sadaka sai dai ta habaka dukiya, sai dai ta tsarkake dukiya, amma ba yau ta rage dukiya ba. Don haka wanda zai bayar, Ubangiji Ta'ala zai ninninka masa sama da abin da ya bayar. Wannan shine abu na farko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsuwa a kansa. Abu na biyu shine wala zulima abdun mazlamatan fasabara alaiha illa zadahu Allahu izzan, babu sanda za a zalunci bawa wani abu ya yi haƙuri akan zaluncin da aka yi masa, ya dangana face Allah Ta'ala ya ƙara ɗaukaka shi. Ubangiji Ta'ala ya ba da dama idan aka zalunce ka ka nemi haƙƙinka, ya baka wannan zama, waje za'u sayyi'atin sayyi'atun mithlu, waje za'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, sakamakon wanda ya yi ba daidai ba shine shi ma ya ga ba daidai ba. Amma Allah Ta'ala ce faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, wanda zai yi afuwa kuma ya yi ƙoƙarin gyara, to wannan ladansa fa ajruhu ala Allah, ladansa yana gurin Allah. Wato Allah Ta'ala ya ce da kai in an maka laifi kana iya neman haƙƙinka, kana iya cewa an yi min kaza a biya ni, ko a dawo min da kaza ɗina da aka karɓe, ko a kaza ɗina da aka karɓa haƙƙina ne a bani kayana, kana da dama ka yi wannan. Amma Allah Ta'ala ya ce in ka yi haƙuri to ka zo shi ne zai biya ka. Lalle abin zai ba wa mutum mamaki yayin da Allah Ta'ala zai rika cewa bawansa in an maka laifi kaga kai za ka je ka nemi haƙƙinka, an baka dama je ka nema, amma in ka yi haƙuri ka bar abin a hannuna ni zan nemo maka haƙƙinka. Amma bawa ya yarda cewa a'a shi zai yi da kansa, dole za ka yi mamakin wato jin haka, wanda kusan kuma hakan an yanzu ake. Ubangiji shi ce faman afa, ya ce jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, wanda zai yi ba daidai ba kwatankwacin irin abin da ya yi shi ne sakamakon abin da ya yi. Amma faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, wanda ya yafe ya yi afuwa ya gyara, to Allah ya ce fa ajruhu ala Allah, ladansa yana gurin Allah. Wato ka koma gurin Allah shi zai tsaya maka, shi zai nemo maka haƙƙinka, shi zai biya ka. To kaga wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba san da za a zalunci bawa wani zalunci ya yi haƙuri illa zadahu Allahu izzan, sai Allah ya ƙara masa izza, wato ya ƙara masa ɗaukaka, ya ƙara masa girma, domin kowa zai san cewa shi aka zalunta, kuma kowa zai yarda cewa ya yi haƙuri. Wannan zai sa mutuncinsa ya ƙaru, wannan zai sa, amma wanda zai ce an zalunce ni, ni fa ba zan taɓa haƙuri ba sai na ga wato na ƙwato zaluncin da aka yi min, sai na ga na ba haƙƙina ne kaza 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 kaza, to galibi irin wannan sai ka samu ma wajen nemo haƙƙinsa shi ma ya zalunci wani. Shi yasa Allah Ta'ala ya ce wajaza'u sayyi'atin sai ce sayyi'atun mithluha, saboda galibi wajen neman ka nemo haƙƙinka to ƙarshe sai ka shiga kuma haƙƙin wanda shi kuma bai yi abin nan ba. Shi yasa Ubangiji sai ya ƙayyade abin da cewa mithluha, kwatankwacin yadda aka yi maka, kai ma ka iya kwatanta wannan, kakka wuce haka. Faman i'tada alaikum sai ce fa'tadu alaihi bimithli ma i'tada alaikum, wanda ya muku ba daidai ba kuma ku yi masa ba daidai ba kwatankwacin daidai yadda ya muku, wato kakka wuce. In ka wuce kuma yanzu kai ka koma kai ne azzalimin, ba shi yanzu shi ne azzalimin, kai ne kuma kai ne a matsayin azzalimin. Ina aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqiftum bihi wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Ubangiji Ta'ala duk sanda zai faɗi ramuwar zai ce amma daidai yadda aka yi maka. To wajen kwatanta daidai ɗin nan shi kansa aiki ne, ka iya cewa ai kaza ya mun, to yanzu ni wannan da zan masa daidai irin nashi ne, wani abu ne mai wahala. To sai Ubangiji in ya baka dama sai ya ce to amma fa kai ya wuce iya yadda shi ya maka. To amma sai ya ce da kai wala in sabartum lahu khairul lisabirin, amma in kuka yi haƙuri to babu shakka wannan shi yafi alkhairi ga masu haƙuri. To sannan abu na uku, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsuwa a kansa ce bawa bai bude wa kansa kofar roƙo ba, face ya budo wa kansa ya dogaro wa kansa ainihin kofar talauci, wato babu ta yadda za a yi ta hanyar roko ka roki wannan ka je nan ka ainihin zubar da mutuncin ka ce a baka a taimake ka wannan ya toshe maka talauci, ba zai taba toshe maka sai dai ya ƙara bude maka talauci. Haka shi musulunci baya wato bai koya wa ƴaƴansa su rika bara ba, to su rika fita suna roko su roki wannan sawa'un bara irin tada ko kuma bara irin ta zamani. Tabbara akwai irin tada wacce aka sani wanda za a zo a tsauna ko a tsaya a bakin titi ko abin nan, akwai kuma bara irin ta zamani wanda za a bi office a je ana bulayi, to kaga ita ma wannan bara ce, to wannan ba za ta taba toshewa mutum talauci ba, kuma babu wanda ya arziki ko kai a iya rayuwarka ba za ka ga wanda ya arziki ta haka ba, illa iyaka kullun yana rayuwa ne cikin wulakanci. To shi yasa musulunci bai bada ainihin karfin gwiwa akan wannan ba, ce bawa ba zai taba budewa kansa kofar talauci ba, kofar bara ba face ya budo wa kansa kofar talauci, wanda kuma wannan shi yake gujewa talauci din ne yasa shi yake ta wannan abin da yake yi na roko din. To musulunci ya hana wannan, to wannan sun yi abubuwa guda uku wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rantsuwa akan su, sai kuma hadisin da yace zai gaya mana mu kiyaye mu kula da shi, wanda insha Allah ta kila a darasi na gaba mu yi bayanin sa. Allah ya ba mu dacewa.
Amin sun amin. Aka maka latin da mu ta farko a wannan mako da ta fito daga Kabir Haruna, wanda ke cewa wani laifi ne idan bawa ya yi wa Allah ba zai yi masa arziki ba.
To in kana nufin ya bashi wani abu na duniya, ba wani abin da za a ce gashi in kai Allah ta'ala ba zai iya baka, zai ba mu waɗanda suke kafirci ma suke cewa Allah yana da wato yana da abokin tarayya su ko suke bautar wani Allah, Allah yana ba su in dai wannan kake nufi arziki na duniya, kana nufin abin duniya, a ba su dukiya, a ba su gidaje, a ba su motoci, a ba su ƴaƴa, a ba su in wannan ne ubangiji ta'ala cewa ma ba dan mutane da Allah ya kuna nasu ummatan wahida la ja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim saqafan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharu wa li buyutihim abwaban wa surran 'alayha yattaki'un wa zukhrufa wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya. Ubangiji ta'ala ce ba dan mutane ka su zama duk daya ba, to da wanda yace ya kafirce wa Allah, wanda yace shi yayi ba ruwan shi da Allah, ba ruwan shi da addinin Allah, da Allah ta'ala ce da sai mu sanya masa gidaje mu yi musu rufi na zinari mu masu gidajen zinari a matattakala ta zinari, komai ubangiji ta'ala ya bashi na azurfa da zinari gidansa ya zama gida ne wanda kowa ya gani abin fada. To amma in muka yi haka yadda zuciya take da san ta ga ta mallaki wani abu ta ga cewa ta tara duniya, to sai a samu wasu raunin zuciya su yi ta kafirta, to sai ubangiji sai yayi mai kudi a cikin masu imani, yayi mai kudi a cikin kafirai, yayi talaka anan yayi talaka a can, saboda duka a hada a zama daya. Saboda ka shi ita ci rabon arziki ka samu wannan bashi da alaka da kafi kowa imani ko kafi kowa rashin imani, sai dai albarkar arzikin anan ne ake shan bamban da arzikin mutumin da Allah ta'ala ya bashi imani ya bashi tsoron Allah, arzikin da zai sa a hannunsa da kuma wanda zai sa a hannun wanda ba shi. To albarkar ita ce nan ake samun ta wato bambanci, inda cewa kai arzikin waye zai fi albarka, to anan sai amma wani laifi ne zaka yi a hana ka arziki, sai ko wani inda kana nufin ka samu dukiyar wannan laifi ba zai hana a baka ba, za a iya baka amma kuma ba lalle ne ta amfane ka ba. Ubangiji ta'ala yana cewa falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay hatta idha farihu bima utu akhadhnahum baghtatan fa idahum mublisun wa qutia dabiru alqawmi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ubangiji ta'ala yace falamma nasu ma zukkiru bihi, yayin da suka manta duk irin wa'azuzzukan da ake musu, fatahna alaihim abwaba kulli shay, sai muka bude musu kofofin komai, wato duk inda suka durfafa sai suka sun samu biyan bukata, duk wata kofa suka je sai su danta a bude. Fatahna alaihim abwaba kulli shay, kaga nan ubangiji bai takaita abin da halal ba, kowane abu suka raruma sai ga sun samu, su ta hanyar halal ta hanyar haram duk sai ta samu. Hatta idha farihu bima utu, to anan ne rashin albarka yake bayyana, yayin da suka fara farin ciki sun tara duniya sun samu abin da duk suke so akhadnahum bagtatan sai mu kama su bagtatan wato kwatsam ba tare da shiri ba basu sani ba kawai sai su ji mun damke su mun musu kamun da ubangiji ta Allah ya jefa masa rashin lafiya ya jefa masa wata cuta ya jefa masa tashin hankali ya jefa masa tsoro ya jarrabe shi da ƴaƴansa ne ko na kusa da shi duk inda ya hanyar da Allah ta'ala ya so ya kama shi da ita sai ya kama shi da ita sai ka gansu tsiya-tsiya insha Allah fa idahum mublisu sai ka gansu tsiya-tsiya ga su dai da wadatar amma wanda ba shi da ita ya fi su kwanciyar hankali ya fi su jin daɗi ga shi sun tara duniyar amma ba ta da amfani kuma don ba su ji daɗin ta ba shine fa idahum mublisu saboda mutum yana iya zama mai saban Allah mai butulci ga Allah mai fitsara kuma kaga cewa yana samun duniyar sai dai karshen ta abin ba zai yi kyau ba ko a wajen mutuwa ko bayan ya mutu a kabarinsa an ce lahira to amma wanda yake mai imani shi ubangiji ta Allah zai bashi arziki ne mai albarka ko da kuwa ba shi da yawa amma Allah zai sa masa albarka ya ishe shi ya ishi gidansa ya ishi ƴaƴansa ya ishi makotansa ya rayu kuma cikin nutsuwa da kwanciyar hankali babu zulumi shi yasa Allah ta'ala ce walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard da a ce mutanen birane alqaryatu amanu za su yi imani za su ji tsoron Allah da sai mu bude musu albarkatai kaga anan ubangiji bai ce abuwa ba kulli shay a can cewa abuwa ba kulli shay kaga ba albarka ba ake magana amma anan sai Allah ce sai mu bude musu albarkatai daga sama da ƙasa su samu albarka ta sama su samu albarka ta ƙasa saboda haka mutum zai iya zama baya da tsoron Allah mai laifi ne amma ubangiji ta Allah ya bashi dukiya kaga ya bawa dan Karuna dukiya da Karuna kana min qawmi Musa fa baza alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa qala lahu qawmuhu la tafrah ان الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ واحسن كما احسن الله اليك وتوبنجي تعالى يبا وقارون دوكيا ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين وبنجي تعالى يبا وقارون دوكيا دوكيا واشتكي مي يوا ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبه الله يجي حتى ما كلن تسكوكنسا sai an samu katti majiya karfi su ma sai bakullan sun musu nauyi wato za su nauyayi katti majiya karfi atanu'u bil usba ulul quwwa wanda suna da karfi Allah ya bashi wannan dukiya amma da yayi dagawa yayi ya nuna ba zai bi Allah ba amma aka masa nasiha ya sa kafa ya take ba zai taimaki kowa ba ba zai nemi halal da kudinsa ba zai ciyar da su ta hanyar da ta dace ba ya ma rika yin alfaharin cewa ayi iliminsa ne ya bashi innama utitu ala ilmin indi karshe ubangiji ta Allah ce fa kasafna bihi wa bidari lil ard sai muka sa kasa ta hadiye shi ta hadiye gidansa saboda haka ana iya ba mu wanda yake mai sabon Allah din da dukiya amma kuma dukiya mara albarka
to sai tambayar Usman Abubakar Maji wanda ke cewa malam menene hukuncin masu daukar rantsuwa a matsayin wasa
to ya za a yi mutum ya dauki sunan Allah a matsayin wasa cewa la taj'alullaha urdatan li aymanikum kada ku rika sanya wato ubangiji ya zama abun wato rantsuwar ku a ko'ina duk abu babba da karami da inda ya dace da inda bai dace ba kai tusa sunan Allah anan ubangiji ta'ala sama yake da dukkan komai al-aliyyu ni al-azimu ni mai girma ne mai daukaka ne mai girman daraja ne mai girman kadara ne mai girman sha'ani kaga ba za ka dauki sunan sa kana wasa da shi inda ya dace inda bai dace ba saboda haka maganar kai wasa da sunan Allah wani abu ne wanda dukkan wani mu'mini ya san cewa ba daidai bane wale kai rantsuwa da sunan sa inda bai dace ba duk wanda zai saka sunan Allah inda bai dace ba to shi ma babu shakka ya san ya tsokano shin ubangiji shi yasa dan kasuwan da zai rika kashe zai rika rantsuwa ta ƙarya don ya samu wato riba mai yawa akan abin sayarwarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan rantsuwar tana ainihin bice, tana bice, tana kawar da albarkar cinikin, albarkar kasuwanci. Na abinda za ka sa Allah a ciki amma ba bisa gaskiya ba ko cikin wasa, babu shakka abin ka cire masa albarka, kuma rayuwa ba za ta albarka ba mutum yana wasa da sunan Allah.
To sai wannan da ta aiko da sako take cewa malam tana so a yi wa mahaifinta nasiha akan irin bakaken maganganu da yake a kanta, kuma ya ki barinta ta yi aure, kuma ya hana ta ci gaba da karatu, kuma gashi ta sami wanda take so zai aure ta.
Babu shakka ƴaƴa a hannun iyayensu amana ne Allah ta'ala ya sa a hannunsu, amana ce. Allah ta'ala kuma ya hana a ci amana. Ubangiji ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ku waɗanda suka yi imani kada ku ci amanar Allah da manzansa, kada ku ci amanonin da suke hannunku alhalin kuna sani. Saboda ƴaƴa amana ne Ubangiji ta'ala ya sanya a hannun iyayensu. Don haka in uba ya yi wasarere da ƴaƴansa ko bai ba su kyakkyawar tarbiyya ba, ko ya rika cutar da su, ya zalunce su, ko yadda ta isa aure ya hana ta aure saboda wata buƙatar su ta rayuwa, domin akwai wasu guraren da ake hana yarinya aure saboda buƙatar uban ta yi aiki ta rika kawo masa albashinta. Akwai ƙasashen da za su sa ƴaƴan makaranta in sun yi karatu suka fito sai kuma hana su su yi aure sai a samu musu aiki, saboda in suka je suna aikin nan da sun dawo gida wacce ce damun ba inda za ta je, gida za ta dawo sai ya karbi albashin. To saboda wannan albashin sai ka ga ƴaƴa rida-rida wajen guda 5-6-7 a gida, kowacce ta isa ta hayayyafa, ba ma ta haihu ba, ta hayayyafa, amma kuma ya ki musu aure saboda wannan buƙatar tashi sai su riƙa yin aiki yana karɓar albashin su, ya mai da su su leburori. Kaga wannan babu shakka cin amana ne, kuma Allah ta'ala ba zai kyale shi akan wannan daidai yake da zai samu wasu ya riƙa zalunta su da har ma yafi, tunda waɗannan ba yadda za su yi. In wani ne wanda yake lebura za ka ɗauka kana yi masa irin wannan sai ya gudu ya kyale ka, amma wannan ina za su je, ba inda za su je. Babu shakka uba ya san cewa Ubangiji ta'ala ba ya mallaka masa ƴaƴansa ba ne don ya abin da ya ga dama da su, ya sani akwai haƙƙin Allah a ciki, akwai haƙƙin Allah a ciki. Don haka yarinyar da ta isa aure kuma take son aure ta samu mijin aure, to bai dace uba ya hana ta yin aure. Bale ita wannan ma tana son ta yi karatun, ya ce ba za ta yi karatun kuma za ta yi aure, to me za ta yi masa? Me za ta yi masa a gidan? Kawai ya aje ta a gida ya ga shigarta da fitarta. Kaga wannan akwai alamar ma cewa akwai wani dan damuwa tare da shi, tunda kowane uba fatansa ya ga cewa ƴarsa ta samu miji na ƙware, ta yi aure, samu kwanciyar hankali cewa amanar da Ubangiji ta'ala ya bashi ya sauke lafiya. To amma shi wannan ba wanne yake tunani ba, shi bai barta ta yi karatu ba, shi ko bai mata auren ba, kuma tare da cewa yadda take faɗa ta samu mijin auren da zai aure ta ya hana ta. Idan har mijin da ta kawo ne watakila ya ga bai masa ba, to sai ya ja ta a jiki, ba ya gaya mata baƙaƙen maganganu ba, ya ja ta ya nuna mata cewa aure ko wani abu ne wanda yake in an yi shi ba fata ake lalace ba, kuma tun daga farko ake samun ake assasa shi a gina masa kyakkyawan harsashi tun farko. Don haka wannan da kika kawo kin ga mun yi bincike mun ga yana da kaza, yana da kaza, yana da kaza, in kika kuskure kika aure shi za ki samu matsala. Cikin hikima da nasiha ya nuna mata, za ta fahimta, za ta fahimta, amma ya gaya mata baƙaƙen maganganu ko ya ce shi ba yanzu zai mata aure ba, to abin shakka wannan zalunci ne, kuma Ubangiji ta'ala sai ya kama shi da wannan.
To sai tambayar Ahmad baban Hindu wanda ke cewa malam menene hukuncin bayar da kariya ga wani akan ƙarya domin gudun kada ya cutu, kamar a zo ana neman sa amma a ce bayanin kuma alhalin yana nan ɗin?
To misalin da ya bayar ba zai iya fito da matsalar ba. Ya halatta a yi ƙarya domin kada wani ya cutu, wato akwai inda ƙarya take zama wajibi, kamar yadda kashe-kashen da da Al-Ghazali a cikin Ihya'ul-Ulumin Din da ya magana ƙarya, akwai inda ƙarya take zama wajibi ba wai mustahabbi ba, a wajibi ne kidas ma ne ayi ta, mutum bai yi ta ba ne yayi laifi, ce kamar wani ne zalimi ya biyo wani da wuka zai halaka shi sai ya zo ya shige wani gida ko gidanka ko gidan wani makocinka ko ya shiga wani lungu, sai wannan azalimi da wuka ya zo ya tsaya ce ina ka ga wani, to anan wajibi kai ƙarya ka ce baka gan shi ba, ko wani ina ya shiga nan ya shiga ka ce ba bai shiga nan ba, ka nuna wani guri ka ce nan yayi, saboda anan ƙarya ce ta cetar rai, in har ka nuna masa shi zai cuce shi. To amma misali mutum ne ya sato kayan jama'a ya gudu, an biyo ana so a gan shi a karɓi kayan, kaga ya shigo guri kaza ya ɓoye ka ce kai ba gan shi ba, wai kana ga in za a cuce shi, sai dai in ka san kana tsammanin cewa ko waɗannan da suka zo kashe shi za su yi, to anan kaga satar ba ta kai a kashe ai kisa ba, in ka fahimci cewa kisa za su yi to wannan kana iya rufa masa sai, amma kuma ka san yadda za ka yi a yan sanda ko wasu wanda su hukuma ta kama shi, ba ka bashi kariya haka ya tafi ba, goma ya saci na wasu, so a irin wannan yanayi shine ƙarya take zama wajibi ba ba wai mustahabbi ba, in kama nuna mutumin da za a cutar da shi ka nuna shi aka cutar da shi to kayi tarayya da masu cutar da shi wajen cutar da shi, amma in ba haka ba wani ne aka zo neman sa akan wani haƙƙi to ba daidai bane ka san wani abu ka boye, anan in kai haka ka zama wala taktumu shahada man yaktuma fa innahu asimun qalba asimun qalbuhu, ka boye shaida wanda kuma da ya boye shaida to zuciyarsa ciki abin nan dauke take da laifi.
To sai tambaya ta gaba da ke cewa malam ya ingancin maganar da ake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sammakon zuwa kasuwa da kuma kaiwa dare.
To abinda ya zo a cikin sahih Muslim hadisin Salman al-Farisi yake cewa Abu Usman al-Nahdi la takunanna in istata'ta awwala man yadkhulu as-suq wa la takunanna akhira man yakhruju minha fa innaha ma'rakatu ash-shaytan wa biha yansibu ra'yata. Wannan shine abinda Salman al-Farisi yake ga Abu Usman al-Nahdi wani tabi'i. Salman al-Farisi sahabi manzo ne sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani almajirin sa cikin tabi'ai yake cewa in har zaka iya kada ka kuskura ka zama kai ne na farkon wanda zai shiga kasuwa, kada ka kuskura ka zama kai ne na ƙarshen wanda zai fito daga ciki, yace saboda a nan ne shedan yake wato gwagwarmayarsa a cikin kasuwa, a nan ne yake kafa tutarsa wato ya tara rundunarsa domin farautar waɗanda zai farauta, domin guri ne na cinikin wato cinikin duniya harkar duniya, saboda haka a irin nan ya fi samun mutanen da yake da zai farauta. To kakka zama a wannan gurin gwagwarmayar shedan din ka zama kai ne farkon da zaka kai kanka, kuma ya zama na kai za a fita a bari da kai daga kai sai su kakkai wannan. To wannan shine abinda na sani, hadisi ne na Salman al-Farisi da yake nasiha ga wani daga cikin almajiransa, amma ba san hadisi marfu'i ba. Akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa albarakatu abinna Allah ta'ala ya albarkaci abinnan sammakon al'ummata, duk da anan ba wai yace sammako zuwa kasuwa ba, akwai ma'aikaci ya yi sammako gurin aikin sa, labor ya yi sammako gurin laborancin sa, ba lalle yana nufin sammako da sassafe da an yi asabar fara ka shiga kaje ka bude kasuwa ka shiga ka zauna.
To sai tabbayar Muktar Sani wanda ke cewa malam waɗanne wurare ne aka haramta a yi sallah.
To malamai suna faɗar gurare da dama, suna faɗar har wajen gurare tara, amma dai abinda hadisi ya inganta da su Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda Imam Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito, manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa al-ardu kulluha masjidun wa tahur masjidun wa tahur illa al-maqbarata wal hammam, wato kasa ko ina gurin tsarki ne, wato gurin da zaka tsuguna ne kai taimama, kuma gurin sallah ne, gurin da zaka je kai sallah ne, illa al-maqbara wal hammam, sai gurin da yake makabarta ce gurin da ake binne mamata sannan wal hammam da gurin da ake ainihin wanka wato gidan wanka kaga wannan hadisi ne tabbatacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi gurare biyu ce ba a sallah a gurin sannan akwai atanul ibil wato abin nan garken raƙuma inda ake daura raƙuma da raƙuma suke kwana annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sallu fi marabidil ghanam wala tusallu fi atanil ibil ku yi sallah a gurin da ake daure awakai ko tumakai amma kada ku yi sallah inda ake daure abin nan inda ake daure raƙuma saboda inda ake daure raƙuma guri ne wanda shaidanu suna halarta gurin guri ne da shaidanu suke halarta fa inna ma'a wash-shayatin kamar yadda zuwa wata ruwaya matattara shaidanu ne mai sallah bai kamata ya je gurin da shaidanu suke taruwa ba domin za su yi masa wasa da sallah kaga wannan na uku kenan haka nan na hudu cikin abin nan kamar masai nan ma wata tara shaidanu ko da masai ce wanda ke mai kyau ta zamani da aka sa tiles aka gyara ta to ka kai sallah a gurin saboda wata tara ce ta shaidanu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna hadhihi al-hushush muhtadara ta'awadhu billah fa inna hadhihi al-hushush muhtadara in za ku shiga kurban dakuna ku nemi tsarin Allah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubs wal khaba'ith ya Allah ka tsare ni daga shaidanu mazan su da matan su annabi ya ce saboda guraren wannan bandakunan guraren da shaidanu suke matattara ce ta shaidanu kaga kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada kai sallah a abin nan gurin da ake daura raƙuma ba wai dan najasa bane abin nan kashin raƙuma da fitsarin su ba najasa bane annabi ya yarda a sha fitsarin su ma a matsayin magani to kaga ba najasa bane to an hana ne saboda matattara shaidanu ne to kaga ban daki ba komin tsaftarsa komin kyansa komin kyalkyalinsa matattara shaidanu ne kaga nan ma ba za ka yi sallah ba kaga an samu gurare hudu to anan malamai suka shigar da irin gurin da aka halaka wasu kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ku shiga gurin da aka halaka waɗannan face kuna sassarfa ko face kuna wani kamar wadi muhassar ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka zo haji gurin da yake tsakanin Mina da Muzdalifa inda aka halaka Abraha da mutanansa mutanen giwa to annabi sallallahu alaihi wasallam yana da sunnarsa in ya zo gurin ma sauri yake ya wuce sai da yanzu ya zama kusan Mina ta ainihin faɗaɗa hatta shiga ma wadin muhassir din ba ma ka iya sai ka kwana ma a gurin ka zama hajjin kama watakila kana cikin wannan wadi don lokacin da yake wadi din annabi sallallahu alaihi wasallam in ya dawo in suka aka dawo daga hajji ta nan wurin sassarfa ya yi wajen wuce shi kuma ya ce a yi sassarfa wajen wuce shi to haka nan duk inda aka yi azaba aka ce kar ku je ku zauna ko ku yi wani abu a gurin akwai sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a wata tafiyarsa ya zo wani guri ya kwanta gefen asuba ba ta yi ba sai ya kwanta sai ya ce wa Bilal ka tashe mu sai ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam bai tashi ba sai da rana ta hudu zafin rana ne ya tashe shi to shi ne ce ya Bilal ya kai da nace ka tashe mu ce to ai shi ma baccin ne ya dauke shi annabi ce to bar gurin nan saboda gurin nan akwai shaidan sawa ka annabi sai bai sallah a gurin ba sai ya matsa to wannan yasa wasu malamai suka ce to hatta gurin da ake saban Allah gurin da ake kawo giya ana raba ta ana shanta to ka aje ko gurin da ake caca ka aje ai sallah a gurin saboda guri ne da shaidanu suke tattara saboda inda duk ake saban Allah to gurin wata tara ce ta shaidanu to na yanda ake saban Allah a gurin ba wai ana nufin aka daina ba ya zama na fili ne kawai a in ya zama na ana saban Allah a gurin to daru fihi al-khamr ga in cacicen suna caci to kakka je gurin ka abin nan to malamai sun yi ilhakin waɗannan gurare ne a bisa duba da cewa matattara ce ta shaidan to suka faɗi fawqal ka'aba saman ka'aba saboda zai hau saman ka'aba yana sallah kaga bai fuskanci ka'aba ba in ka hau saman ka'aba baka fuskance ta ba ka sa ta a matsayin alqibla ba wasu suka fadi cikin Ka'aba, to amma Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar nafila a cikin Ka'aba, sai wasu suka togace nafila, suka ce to banda nafila, to amma abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam sallaci nafila a ciki ya nuna ana yin salla a cikin Ka'aba ko da ta farilla ce, ba dalilin togacewa sai nafila din, tunda ita ma ta nafila din ana buƙatar ai a karan farko a fuskanci alƙibla din. To wasu suka fadi cikin Ka'aba, sannan irin almasbala, wurin da ake zuba shara, wurin da ake zuba shara ta saboda najasar da ake tsammanin a gurin, shi ma sallah a gurin zaka yi sallah a guri mai najasa. To dai waɗannan duk suna daga cikin gurare da malamai suka faɗi cewa kada ayi sallah a gurin. Akwai wanda suka faɗi gidan da aka kwata, wato mutum ne ya kwaci gida kai ya sallah a ciki, to amma alal haqiqa babu alaka tsakanin gidan da aka kwata da sallah. Sallah zaman kanta take, shi kuma wancan gida kwatar da aka yi laifin kwatarsa shi ma zaman kansa yake.
To sai tambayar Muhammad Hafiz wanda ke cewa mutum ne mai yawan hada sallah baya iya yin ta akan lokacin su, shin Allah zai kama shi da laifi?
A ko shakka babu, ya Allah ta'ala zai ce inna salata kanat 'alal mu'mini kitaban mawquta, sallah wani farali ne mai lokaci, kuma ka ce Allah zai kama shi da laifi? Allah shi yace kowace sallah ga lokacin ta, ga lokacin da zaka yi asubahi, ga lokacin da zaka yi azhar, ga lokacin da zaka yi magriba, ga lokacin da zaka yi isha'i, kowace aka faɗi lokacin ta, ce kuma ka yi ta a cikin lokacin ta. Hafizu ala salawati wassalatu wassalam, ku kiyaye salloli, kowace ka kiyaye lokacin ta, ka kiyaye wajibban da suke cikin ta, darkunan ta, ka yi ta da nutsuwa. Kuma mutum yana haɗe salloli kuma a ce yana da laifi, tambayar bai kamata a yi ta haka ba. Mutumin da zai kama salloli ya haɗe su, ya gwamutsa su a guri guda, ya hana wato ƙiyin su a lokutan su, wannan ba sallah yake yi ba. Kowace sallah tana da lokacinta, mutum da gangan ba bisa wani larura ba, ko shari'a a larurance ba cewa sai ka haɗe salloli kawai duk gaba ɗaya ka yi su ba. Akwai kowace sallah wacce ake haɗewa an ce ga ƴar wuta za ka haɗe ta, za ka haɗa azhar da al'asar, kana halin matafi ko mara lafiyan da ba zai iya tashi ya sallah akan kowace akan abin da dinta ba, saboda larurar rashin lafiya, zai hada azhar da al'asar, magariba ita kuma a hada ta da isha'i. Amma ba za ka jawo azhar da al'asar da magariba ba kai haɗe su kai su a isha'i, wannan in kai haka ba kai sallah ba, Ubangiji ta'ala ba zai karɓi wannan ibadar ba. Na haka mutumin da zai ce zai tattara sallolinsa gaba ɗaya sai ya zo kwanciya duk gaba ɗaya, ya ce ya yi su, to bai koɗe ba, bai koɗe ba.
Sai tambayar Fahad Dallabi daga Jordan yake cewa mala, idan mutum ya rasa ruku'un raka'ar ƙarshe a sallar juma'a, raka'a biyu zai cika ko kuma huɗu zai yi?
Idan baka samu raka'ar ƙarshe ba, ka rasa ruku'unta, to ka rasa juma'ar. In ka tashi azhar za ka yi, saboda in ka tashi cikuwar raka'a huɗu za ka yi. Wannan shi ne abinda malamai suka ambata, kuma shi ne abinda sahabbai suka ruwaito daga ka samu daga aikin sahabbai Ibnu Mas'ud, Abdullahi dan Umar, abinda suka ce kenan. Kuma wannan shi ne dai magana sahihiya ta malamai.
Sai tambayar Muhyiddin wanda ke cewa wacce addu'a ce ake yi a yayin da mutum ya shiga firgici da kuma lokacin da aka ji tsawa ta ruwan sama?
To Annabi sallallahu alaihi wasallama, idan akwai firgici, abin alfaza tsoro, firgici, Annabi sallallahu alaihi wasallam, a'udhu bi kalimatillahi tamma, a'udhu bi kalimatillahi tamma min ghadabihi wa sharri ibadihi wa min ash-shayatin wa an yahdurun. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da wannan, a'udhu bi kalimatillahi tamma, ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku, min ghadabihi, daga fushin Allah, wa sharri ibadihi, da sharrin bayansa, sannan wa min hamazati shayatin, da kuma ainihin suka ko cakulkuli na shaidanu, sannan wa an yahdurun, ko kuma su halartu ne. Saboda mutumin da yake cikin firgici irin wannan addu'a zai yi, sai ya ce mai da mai kuma?
Sai yi addu'ar da aka ji tsawa lokacin ruwan sama.
In mutum ya ji tsawa lokacin da ake ruwan sama, abinda zai ce subhanallazi tusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifati, subhanallazi tusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi, wato tsarki ya tabbata ga wanda tsawa take tasbihi. Dan haka Ubangiji Ta'ala ya bada wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi, tsawa lokacin da take tsawon nan tasbihi take wa Allah, kuma mala'iku ma suna tasbihi saboda tsoron Allah. To idan ka ji tsawa ta yi ƙara, wato ƙaran tsawa, abinda zaka ce subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi.
Sai sakon Fatu Ibrahim Kulkul wanda ke cewa mutumin da ke nuna soyayyarsa ga wanda ba musulmi ba, shin soyayyar za ta iya shafar imaninsa?
Soyayya iri iri ce, ba wai duka soyayya ce ta haramta ga wanda ba musulmi ba. Yanzu ai kaga musulunci ya halatta wa musulmi ya aure kitabiya, wato ya aure yahudiya ko ba nasariya, idan ta kasance mai kame kanta ce ba wacce take fitsararriya ba. Musulunci ya yarje mutum ya aure ta. wal muhsanati minal ladhina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna. Saka Allah Ta'ala ya halatta a aurika tangabbun mata waɗanda suke daga ahlul kitabi. To kaga kuma wanda duk zai aure mace dole ba zai aure ta ba sai yana son ta, dole akwai wani abu na soyayya. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, Ubangiji Ta'ala ya halicci mata da maza, ce ya halicci muku min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, yana daga ayoyinsa ya halitta muku mata daga jinsin ku, sai ce waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, ya sanya soyayya tsakanin ku da rahama, wato soyayya da tausayi. Kaga duk mutumin da zai aure mace dole sai yana son ta, sai ya so ta. Baiwa a ce an halatta maka ka aure kitabiyya amma kakka so ta, haramun ne ka so ta, wannan kaga hankali ba zai karba ba, ba zai mayu ba a ce halal ne ka aure ta amma haram ne ka so ta. Kaga wannan soyayya ce ta ɗabi'a, soyayya ta jibilla ta ɗabi'a. Yanzu a ɗabi'a ɗa yana son ubansa, uba yana son ɗansa, ɗa yana son uwarsa, uwa tana son ɗanta. Wannan ɗabi'a, soyayya ce ta ɗabi'a, ba a kiran lada ko alhaki a kanta. Saboda haka mutum yana da uwarsa amma ba musulma ba, an ce kai musulmi ka kyautata wa iyaye, sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba ne. Kamar zai yiwu a ce uwarka ba musulma ba ce ka kyautata mata amma kakka so ta, abin ba zai yiwu ba a hankali, domin ita kyautatawar alamar so ɗin ce. Ba za ka kyautata mutumin da ba ka san shi ba, duk mutumin da kake kyautatawa alamar zuciyarka tana san shi. To wannan soyayya ce ta ɗabi'a, mutumin da ya maka ihsani ya kyautata maka za ka ji kana san shi, ba zai yiwu ba a iya raba zuciyarka da wannan. Kai ma yau da zan yi wa'azi in ce irin wannan soyayya in ka yi ta haramun ne, kai ma ka san ba za ta yiwu ba, ba za ka iya dainawa ba. Wannan soyayya ce ta jibilla, ba ita ce aka haramta ba. Soyayyar da aka haramta shi ne ka so su tare da san abin da suke yi na kafirci, abin da ya saba musulunci, ko ma tare da san Allah Ta'ala ya ba su wani rinjaye da nasara da ɗaukaka akan musulmi ɗan uwanka. To wannan ita ce haramu, wannan ita ce haramu. Kowane ne duk kusancin da kuke da shi ba musulmi ba, ka ji kana san abin da yake yi na kafirci, ko kana son sa saboda wannan kafircin, wato dan wannan kafircin ma kai kake son shi, to wannan babu shakka hadari ne ga imanin mutum, ga imanin mutum. Ko ka ji kana son shi yayi nasara ya murkushe wanda ba musulmi ba, ya zama ya samu daukaka akan su, to wannan shi ma haramun ne. Amma in so na ɗabi'a ne, mu mahaifinka ne amma ba musulmi ba, kana kyautata masa, kana jin kana son shi saboda mahaifinka ne, ya tarbiyyance ka, ya saka a makaranta, ya kula da kai, ya baka ci da sha, ya yi maka sutura, dole ka ji kana son shi. Ko wani shugabanka ne a ma'aikata, yana kula da kai, yana kokarin ya ga ci gabanka, yana son ka samu promotion, amma ba musulmi ba ne, mu ce da kai kanka so shi, mu ma mun san yaudar kanmu muke, ba zai yiwu ba. Wannan soyayya ce ta ɗabi'a, Allah Ta'ala ya jefa ta a cikin zukatan dan adam. Allah Ta'ala cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan baffansa Abu Talib, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya so a ce Abu Talib ya musulunta, ya so haka, amma daga ƙarshe da yake Allah Ta'ala bai rubuta masa wannan ba, sai ya mutu ba akan musulunci ba. Allah ta'ala da ya tashi sai ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, kai ba za ka shiryar da wanda ka so ba. Kaga Allah ta'ala sai ya tabbatar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya so Abu Talib, kaga ashe san da yayi masa so ne na dabi'a bai zama matsala ba, tun daga shi Allah ta'ala ya tabbatar da wannan innaka la tahdi man ahbabta, kai ba za ka iya shiryar da wanda ka so ba. Kana san Abu Talib saboda ya taimake ka, kana yaro ya tsaya tare da kai ya kula da kai yayi kaza yayi kaza har kake san shi, to wannan so ne na jibilli, so ne na jibilla, so ne na dabi'a. Don haka so da ake haramtawa shine san da zai sa har ka ji kana san ma abin da yake yi na ba daidai ba, har ka ji kana san ma ina ma shi da al'ummarsa da abin da su samu galaba akan musulmi, to babu shakka wannan haram.
To sai tambayar Usman Habib wanda ke cewa malam menene hukuncin wanda ya ci haram ba tare da ya sani ba?
To da abin da kai ba tare da ka sani ba, Allah ba ta'ala ba ya kama mutum sai da abin da ya yi da gangan, abin da ya kuskure ko bai sani ba, wannan ba ya cikin abin da Allah ke kama mutum a kansa.
Sai Abdulhamid wanda ke cewa malam menene ingancin cewar ana maidowa da duk wanda ya mutu ransa a cikin kabari bayan binne shi?
Na'am, haka ne, duk wanda ya mutu bayan an binne shi za a dawo masa da ransa, har Annabi yake cewa innahu la yasma'u qira'an ali, aka juya ma tafiyar takalkalin takalmin kuma zai ji, za a kawo masa mala'iku su tashe shi su tambaye shi man rabbuka ma dinuka ma nabiyuka, wannan duk za a yi masa wannan tambayoyin.
To sai tambayar ta fito daga Mubarak Mukhtar Imam da kuma Sadu Isa Bebeji, waɗanda suke tambayar mutumin da aka tabbatar mazinaci ne shin ya halatta a bi shi sallah?
A waccan tambayar ɗan ƙarin da zan yi, rayuwar da ake ruhinsa da ake dawa rayuwa ce ta barzakhu, ba irin wannan tamu ta duniya ba. Rayuwa iri uku ce, akwai rayuwa ta duniya wannan da muka sani, akwai rayuwa ta barzakh wacce ita ce rayuwa ta cikin kabari kafin a tashi kiyama, sannan kuma da rayuwa ta ranar kiyama. To rayuwa ta barzakh ba iri ɗaya take da rayuwa ta duniya ba, shi yasa koda an dawo masa da ransa kuma hakan ne za a da masa da bansa, da a ce daidai lokacin za ku tona ba fa za ku ganshi a zaune, za ku ganshi yana magana ba ko ku ji shi yana numfashi, saboda ya haura kuma zuwa wani mataki na rayuwa daban. Saboda ka fahimci wannan, dan kada wani ya ce to tun da ana da masa da ransa kawai dan mun binne muka dan ja da baya, to mu dawo mana kawai mu faki ido mu ƙara tono shi ya dawo ya ci gaba da rayuwa. Da haka ake yi da aida tuni kai ta ganin ana dawowa, to wacce rayuwa daban take, ba rayuwa ce irin ta abin nan ba, rayuwa ce ta barzakh, wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'athun, kaga akwai barzakh sannan akwai ranar ba'ath, shine ranar da za a tashi mutane kuma daga cikin kabari, sai kuma a koma ba su wata rayuwa ta lahira, ita kuma wannan rayuwa ita ce ba ta yankewa.
To sai tambayar wanda yake tambayar mutumin da aka tabbatar mazinacin shin ya halatta a bi shi sallah?
To in ya zama na shine liman kuma baka da inda zaka je ka samu wanda ba mazinacin kai sallah ba ayinsa ba, babu komai dan kai sallah ba ayinsa. Malamai sun tattauna akan imamatul fasik, limancin fasiki, kuma da aka san fasiki ne kana da aikata zanubai saban Allah. Fasiki in yi sallah, sallah sa ta yi, dan yana fasikanci ba za a ce sallah sa ta yi ba. Wanda kuma sallah sa ta yi limancin sa yayi, babu hujja da ta dur sallah illa iyaka, ba in ana zaba ba za a zabe shi ba. Abu shakka wanda yake salihi shi za a kaddamar akan wanda yake fajiri. Amma inda a ce ko zai fi karfin kowa, ko shi ne wato ya gina kayansa, ko haka ba zai bar wani ba, ko kuwa wanda ya gina din tare suke ya kawo shi ya nada, ko a unguwa ba ku da inda ku yi sallah sai a bayansa, ko ba yadda za ku yi da shi, to ba za ku bar sallah jam'i ba. Shi yasa za mu ga cewa daga cikin sahabbai da tabi'ai manya sun yi sallah a bayan wasu sarakuna azzalimai fajirai, kamar su abin nan Abdullahi ibn Umar, ɗansa Salim ibn Abdullah sun riƙa yin sallah a bayan Hajjaj, su Anas ibn Malik sun yi sallah a bayan Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, tare da cewa rayuwarsa ta cika da zalunci da fajirci. Mutumin da zai kashe rai ba bisa haƙƙi ba, babu shakka babu wanda ya kashe fajirci da zalunci a cikin masu saban Allah. To amma duk da haka sukan yi sallah a bayansu, shi kaga fasiki in ta kama shi ne liman kuma babu yadda za a cire shi, sallah a bayan shi tana inganta.
To alhamdulillah mallan Allah ya saka da alheri. Masararru duka anan mun ga ƙarshen shirin a wannan rana, sai dai za ku iya sauraron maimaita rodanin shirye-shirye guda biyu na jiya da nawa kenan a ranakun Talata da Alhamis da misalin karfe 2 na rana. Haka zalika za ku iya aiko da tambayoyinku kuma akan lambobin wayar da aka saba na 0800555413 ko kuma 0700777462 ko kuma cikin 0700360455. Kazalika za ku iya aiko wa ta adireshin mu na email a faturrahma@yahoo.com ko kuma ta shafin mu na faturrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Amma idan sashin addinin musulunci na gidan radio rahma farincin al'umma da ke yada shirye-shirye akan mita 97.3 a Zanguna FM da kuma shehin malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo, babban malami a tsangayin nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda ke samun dama domin amsa muku tambayoyinku. Sai Bashir Idris Ngwango da ya dauka mana sautin akan na'ura. Ana Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.